haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsin ranar Asabar. Za mu kawo muku shirin Ina za mu je na Hadiza Kyari, wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. Sai kuma mamakin shirin Ciwon Mace, shirin da ke haɗa kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum. Za mu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta sakonnin da kuke aiko mana a wayar tarho. Yanzu kuma ga Hadiza Kyari da shirin Ina za mu je.
Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin Ina za mu je matasa, wanda ni Hadiza Kyari ke gabatarwa. Don mu sauraro ba su manta ba, a makon da ya gabata mun yi dubi ne akan matsalar fyaɗe da wasu maza ke yi wa mata kai da ma ƙananan yara, banda ya zama ruwan dare a arewacin Najeriya. Sai ku biyo mu domin jin ci gaban shirin. Kuma ga ci gaban hira da wakiliyarmu Binta Ibrahim ta yi da wasu ƙananan yara da wannan abu ya shafa.
Ci gaba.
Sai kawai sai dai tare ta yi shi ne sai kawan mamanmu ta zo ya ta gaya mata kawai. Sai dai mamanmu ta ce, sai dai kawai ta ce wai muje wannan mu shirya mu je station. Shi ne muna tattabi muka je mun daɗe a station ana ta mun
tambayoyi.
Sai ana ta mun tambayoyi muna gamawa yi muka tafi gida. Sai washe gari aka hau da mu mota. Sai aka ce mu tsaya. Sai muna tsayawa sai aka ce mu je wannan din. Sai aka hau da mu mota sai aka ce mu sako a mota. Su kadai za su je su kamo shi. Sai suna zuwa.
Su waye za su kamo shi?
In station
din sanda.
Sai suka je suka kamo shi washe gari. Sai aka sauke shi. Sai aka sa mai wanka aka kulle shi a station. Sai suka ce mu zauna a falon. Sai mama shi ta zo. Sai ta ce don Allah ya ƙuri. Shi ne sai aka ce ba za a haƙura ba. Shi ne sai hawan jininta ya tashi. Sai aka wuce da ita. Shi ne shi ma baban hawan jinin shi ya tashi.
Iyayen yaron kenan?
Shi ne ana cikin yin haka. Sai aka ce mu wuce gida. Sai da yamma mu dawo. Sai muka dawo.
An hukunta shi, an kai shi, an yi shari'a da ku a kotu?
A'a, ba a yi ba.
A gida aka sulhunta? Aka ba da haƙuri?
A'a, ba mu haƙura ba. Sai aka ce wai za a ba mu kuɗi mu dinga kai ni asibiti. Shi ne sai mamanmu ta ce a'a ba za ta yadda ba. Sai babanmu ta zo, sai mamarsu ta zo gidanmu tana ta ba mu baban makuri. Sai ya ce za a tafi sulhu amma za a dawo. Shi ne sai aka ce a sake shi. Shi ne sai suka ce wai ba za a sake shi ba. Shi ne sai muka mota aka ce za a kai state CID. Shi ne sai aka ce wannan din sai shugansu ya ce a ba za a kai shi ba. Shi ne sai ana kowa yana ta kuka cewa don Allah anti Jamila ki ya ƙuri don Allah.
Ita ne ta dage ba wanku yana son a yi sulhu a bar maganan ta mutu?
Tuwa
shekaran ki nawa ne matuku?
Shekara ta 11.
Kin ma kai 11 ma ainihin nake kallon ki dinnan kuwa? To ci gaba da bani labari. So yanzu dai sai aka shirgo a can wurin yan sandan kowa aka lallashi mamanki?
Aka lallashi.
Da alama mamanki ita ce take son ma a nemo miki ƴanci. Babanki kaman ya riga ya haƙura kenan ko?
Shi ne sai muka dawo gida. Ya ta ce ma babanmu ya za a yi ya ce abin maganan ne shi ne sai ya ce to ni dai ina ganin ta kaman mahaifiyata ce sai na kuma kuka take yi akan na yaƙuri ba dole na ce dan Allah abin magana ba shi ne sai maman mu ta ce wallahi dan kaga kai kai yakka ni dai ya ta ce in kuma ba ka san ta shikenan shi ne sai ya ce ina san ta mana shi ne sai muka ƙara zuwa wannan asibiti aka gwada ni sai aka ce ya bude ni iya anguwan ya dan fara shiga sai aka kai ni aka duba mun ciki
ina hukin dake ciki
eh shine aka ce ba komai a ciki na shine sai aka ce me ya faru shine sai matar ta duba ni ta ce wallahi wallahi ya buda ta
to in tabe ki ma kamar sunu aka yi wannan ne
ana ta yi ne
ya kai wata da kake tuna kun yi nan watan kuna kuna yi
a'a
ba ke tuna ba
eh ya ma ya wuce ma so goma
kuma ya mai da ke iyalin shi ma kenan to bayan nan da kika bayan da abin ya faru ya kika dauki kanki kin fakin kin san ki har yanzu ke yarinya ne amma bayan da abin nan ya faru kika namiji ya riga ya taba rayuwanki kina ganin ki a matsayin karamar yarinya ko kina ganin ki shiga sahun manya
a'a
yanzu ba san halin da kike ciki ba
ni yanzu ban san halin da nake ciki ba kullun in muna wasa yanayi ta kuka ya a ce wa menene sai na ce ba komai
abin da yake cikin zuciyarki kina tuna abubuwan da yayi miki da wayan da yayi miki
eh
abin yana bata miki rai kin taba shiga cikin firgici da tsoro kila idan kin ga namiji
na taba yin mafarki ba a je kotu ba yanzu an fara ba da kuɗi shine sai aka mayar da kuɗin aka ce ni ma ban san ko nawa ta bada ba amma ta bada kuɗi
cewa akwai hakuri ga kuɗi yar kashe magana
eh
yanzu ki yanzu a cikin zuciyarki kike ji da al'amarin da aka miki
tsogo nake ji
kuma sauraro abinda lokaci babu dama kenan a wannan makon amma idan Allah ya kai mu makon gobe kasance da mu domin jin cigaban wannan shirin yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma ita wakiliyar tamu Binta Ibrahim da Julie Ladas Gresham da ta hada mana sauti ni Hadiza Kari ke cewa mu kasance lafiya ma assalamu
Hadiza har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC to yanzu kuma ga Aisha Mu'azu da shirin ya mace
Assalamu alaikum assalamu barkanku da warhaka kuma barkanku da kasancewa da shirin ciwon ya mace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sunana Aisha Mu'azu shirin ciwon ya mace a yau ya yi duba kan mana farkar da mutum kundin masu aikata fiyaɗe tare da bakin Malam Sani Abubakar Muhammad ɗan jarida Hajiya Halima Baba Ahmad shugabar kungiyar Center for Juvenile Delinquents da barista Amina Umar Hussein shugabar kungiyar lauyoyi mata ta duniya reshen jihar Kano Najeriya ta kaddarar da kundin masu aikata laifin fiyade. To wani tasiri wannan kundi zai yi wajen yakar matsalar fiyade?
Maganar rajista na san gwamnati ta sa wannan ana sa sunayen su a cikin rajista. Amma matsalan shine mutane nawa ma suka san hanyar da dace su ga sunan masu rajista. Wai shin ma meye zai sa mutumin da yayi fadi a bashi ya ci gaba da yawo a cikin al'umma ana ganin sa wanda shi kansa ya zama mai laifi? Kuma ya zama abin kyama. Bin da yafi dacewa kawai shine hukuncin nan da Allah ya ce a yi shi idan har muna so mu sami gyara a cikin lamarin nan. Ba wani abin da ya rage mana in dai ba a tabbatar musu da wannan hukuncin ba. To mutane da suke yawo wanda suka yi fadin aka basu suke yawo a rubuta a goshin su ne ko kuma a jikin su akwai inda aka manna musu wani tabo ne wanda an gansa an san cewa sun yi fadi ne. In an gansu ma sun yi fadi ne aka basu ai an daura kare gindimu waɗanda suke so su yi ko kuma ma wanda basu ma yi niyan yi din ba in suka samu halin yi din su yi sun san ba wani hukuma gwamnati ba za ta dauki wani mataki akan su mai tsanani ba to kinga abin ya zama an samu sakaci dokan ma bai amfani ba kenan ni a ganina
barista
abinda ake nufi samar da kundi shine za a dauki hotonsa za a rubuta sunansa za a kakkafa a gurare da yawa mutane su gane cewa wannan mutumin ba mutumin arziki bane ja'iri ne mai sanya lalata al'umma wanda baya son ci gaba so ana tallata saboda sun zama mujiya a cikin al'umma kuma sunansa zai kasance a cikin rajista duk inda aka ganshi ko aka ji shi to za a yi kaffa-kaffa da shi ko da ku a ce ya gama zaman gidan yarinsa ya da ko kuma in ce gidan gyaran hali da tarbiya in ya gama zamansa ya dawo to fa mutane sun san shi wato mutane su sani saboda gobe in ka gan shi a kusa da ɗan wani ka san menene halinsa sun zama abin kyama sun zama abin ki kuma wannan kin san a yanayin halitta na ɗan adam baya son tozarta aibinsa ya fito a cikin al'umma ba shi kadai ba har ƴan uwansa so hikimar da yasa aka ga za a zo da wannan shine mutum zai ji kunya saboda an yaya tashi ko tafiya yayyaje wata kasar ko wata jihar a cikin Najeriya wannan kundin yana nan da an ga sunansa an tafa za a fito a ce ai wane ne wanda ya aikata laifi kaza mutane za su kiyaye shi waɗanda kuma ma za su iya kare kansu daga su su kare danginsu ma za su ci cewa abun kunya ne ga ɗaya daga cikinsu ya yi wannan abin kin ga wannan zai sa sauran iyalai su shiga taitayinsu kuma su gane cewar haƙƙi ne a gare su a koyaushe mu dinga ladaftar da 'ya'yanmu mu ne musu tarbiyya muna nuna musu abinda ko Allah bai ce maka da kada kai ba kai ka san abu ne mara kyau
jama'a na yawan kokawa da rashin hukunta waɗanda su aka kai ƙaran su na aikata fyaɗe
abinda doka ta tanada shine cewar za a kai korafi ga hukumar 'yan sanda a wannan lokacin a ka'ida ta shari'a kuma duba da kundin tsarin mulkin mu musamman sashi na 36 that is presumption of innocence a sanda aka gabatar da mutum ana zargin sa ne ba a tabbatar da laifi ba kuma tabbas mu da muke aiki a kotuna zaki ga an zo an gabatar da mai laifi da tuhumar fyaɗe idan shari'a ta yi shari'a shaidu suka gabata hujjoji aka sai a gaba fyaɗe bane wani yunkurin yin fyaɗen yayi wani kuma abinda ake cewa gross misconduct wato ɗabi'a mara kyau yayi kaman ko ni kwanan nan akwai case din da nayi na yarinyar da aka tambaye ta me ya miki tace ya dora ni akan cinya ne to kin ga anan ba za a ce fyaɗe ba sai dai yayi ɗabi'a mara kyau wanda shi ma akwai tanadin doka a kansa
daga ƙarshe wace kira za ku yi wa al'umma
masu tunanin cewa wai za ka yi wannan abu dan kana dauke da cuta in ka samu yarinya bajin ko dadda bata san namiji ba za ka rabu da cutan ta komawa magana ta ta farko ne dai da nace muna fama da jahilci da gidadanci ta yaza aka dauki cuta ka sa wanda bai da cuta wai a ce kana tunanin za ka samu lafiya tunanin gargajiya kamata ya fita jikin al'umma da jahilci na cewan ka kwanta da yarinyar da bata san namiji ba za ka abin nan ta ina aka taba haka ina aka taba cin abinci da faffe ba a dora ba ai bai yiwuwa ai abu na zahiri ake magana babu hankali a cikin wannan lamarin kana da cuta aka kawai sai cutar ta bace dan kawai ka kwanta da yarinyar da bata san namiji ba al'ummarmu ya kamata su waye inda ita ma gwamnati da shugabannin al'umma da sarakunan gargajiya da masu shugabannin addini ya kamata su taka rawar gani kenan a ƙara wayarwa al'umma kai wurin yadda za su ƙara rungumar kansu da iyalansu da mutum kare mutuncin kansu da iyalansu in aka yi haka muyagun mutane da ke cikin al'umma aka samu kuma tasirin doka za a rage radadin waɗannan abubuwan da suke ƙara gurɓacewa suna ƙara lalacewa fyaɗe sama da ƙasa gabas da yamma kudu da arewa ko ina kai waiwaya idan a yi wa yarinya fyaɗe a ƙyaleta ta gudu ko a ji mata ciwo a ƙyaleta ta gudu yanzu abin ya yi munin da in aka mata fyaɗen wala Allah ko gudun kar ta tona ko ta san wanda ya yi ne kashe matan ma ake yi wani irin rashin hankali wannan ake ciki a ce kuma duk da mu da gwamnatin mun zuba ido muna kallon abin da ke faruwa haiku rashin sanin ina aka dosa ya kai inda yake. Saboda haka dole al'umma su tashi tsaye su yaki wannan abin da karfinsu da muryarsu da dukkan abin da suke da shi a yaki wannan abin. Abin da kake gani a nesa kaman bai shafe ka ba, idan ba a yi dauki mataki ba za ta ci kazan za ta iso kanka wata rana.
To barista Amina Kifa,
tunda baka son aiwa uwarka, baka son aiwa yarka, baka son aiwa kanwarka, baka son aiwa matarka, baka son aiwa duk wani wanda kake kauna, to dan abin nan da baka so aiwa naka, dan me zaka je kai wa yan wani? Wannan yan wanin da zaka yi wa duk waɗannan mutanen da aka jero wanda baka so, ita ma ta fada ɗaya daga ciki, ko kuma ince ta fada duka.
Masauraro, anan zamu ja labulan shirin a yau. Sai kuma zuwa makon gobe, idan Allah ya ba mu iko, mu sake dawowa da wani sabon shirin ciwon ya mace. A madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma bakinmu barista Amina Umar Hussein, Hajiya Halima Baba Ahmad da Malam Sani Abubakar Muhammad, sai Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauci, ni Aisha Mu'azu ke muku fatan alkhairi. Ma'assalama.
Cikin dimbin ra'ayoyi da kuka aika mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum sayan Hausa na murya Amurka. Sunana Magali Sakaba Zaida kai Kilifi Gami Jigawa State. Ta Allah ku isa mun da sakona ga zababban dan majalisa mai wakilci ga karamar hukumar Tambata a majalisar dokoki ta jihar Kano, Alhaji Murtala Musa Kore. Hanyar nan da ya yi mana daga koren dan Musa zuwa Sakiya zuwa Tona zuwa Zaida, wannan hanya ta lalace. Yanzu ruwa ya hana a gi, da rani kuma rere ya hana. Dan Allah ya taimaka ya sake mana wannan hanya kamar yanda ya yi lokacin da yana ciyaman na karamar hukumar Tambata, wato a 2001 kenan. To yanzu kuma wannan hanya ta lalace, mun rasa wannan zai mana. To kuma nan da Allah ya taimake mu, ya zama zababban dan majalisa ka taimaka kai mana wannan hanya, dan kai kai mana 2001. Sunana Magali Sakaba Zaida garki lokal Gama Jigawa State.
Ni ne Alhaji Ahmadu Mai, sarkin mayun bakwai ƙarfi. Wato abin da ya bani mamaki a Najeriya bai bani mamaki. Magu yana rawa namun shi da Najaka. Sai ya gama rawan da kan daga zazan sai ta guje. Namun ya faɗi kare suna bin shi suna tsuna inda kanshin warin namun take har ne sun samu. Magun da mun daba kowa sun yi kujerar ya hau ya nuna shi ya fi kowa sanin aiki. Yan majalisa sun ce magu ka zo, shugaban kasa ya ce magu ba zai zo ba, ba zai zo ba, su zo a miskinin sun ce sun ce ba su yarda da shi ba, bai da gaskiya. To mun gode Allah, in Allah na nan yana jin addu'an talaka gwamnan yin binnan ku ya kuri, Allah Ubangiji zai saka muku.
Assalamu alaikum. Da farko sunana Aminu Mai Shayi na garin Garbace da yanzan da kun zo muryar talaka ta kusa da shan jihar Taraba. Shi da wadda da zarge ga mabiyan ɗan ta'adda waɗanda suke halaka al'umma a yankin Sokoto da Zamfara da Katsina, kamar da sojin sanan Najeriya suke yi abu ne mai kyau kuma abu ne mai matuƙar muhimmanci. Kuma kamar yadda sun jami'an tsaron suka nemi haɗin kai da al'umma mazauna wurin, yana da kyau mutane su ba su goyon baya da haɗin kai domin nuna inda maɓoyar waɗannan miyagun suke domin a zaƙulansu kuma a kuma ragurguza su. Da fatan Allah ya samu na ƙarshen dukkan ɗaukacin ɗan ta'addan da ke faɗin Najeriya da ma ƙasashen mu na Afirka da ma duniya baki ɗaya. Na gode mai magana Aminu Mai Shayi na garin Garbace da nan da kun ga miliyan talaka ta ƙasar su ga Taraba zuwa Amurka ta jima.
A ni ne Abubakar Garba da Bobo Cikarfin Madaki. Ra'ayina shi ne a kan shugabannin Najeriya, daga kan malaman addini har kan na boko, daga kan sojoji har kan 'yan sanda zuwa alƙalai da sauransu, duka ba na Allah a cikinsu, yawancinsu na Allah ɗin wallahi a cikin kashi 100 da ƙarra a samu 20. Don haka ba yadda za a yi a ce Najeriya ta zauna lafiya, wallahi tallahi na rantse da Allah. Saboda haka a kullum bala'i da mu ta shiga, ko wanda yake za a samu sauki ba a da Allah an tsaya an yi gaskiya ba, ƙarya yake ko shi waye. Allah tona asirin maƙiya zaman lafiyar Najeriya da duniya ga baki ɗaya. Allah tura musu asiri. Nagode. Voice of America.
Assalamu alaikum murya Amurka. Daga Alhaji Maniro dan uwa mai Allah. Shawara da shugaban kasa ta da kuma shugabannin Afirka gabaki daya. Ku sani wallahi ba ku da al'umma sai yan Afirka. Ba ku da masoya sai yan Afirka. Ku sani wallahi don kun rayu tunda kun yi aikin banza. Yau ina wani? Ina wani? Wallahi ku sani ku ka ku sani. Afirka ita ce Afirka. Ku hada kanku ku taimaki yan Afirka. Afirka ta ci gaba. Mu noma dawa, mu noma masara, mu noma shinkawa, mu noma gero, mu noma doya. Muna da arziki. Amma kash Allah wanda na ta lalace daga dan uwa mai Allah na cikin garin Jita.
Ni ne Abubakar Garba Jakobo cikar kun madaki. Ra'ayi na shine nagode wa gwamnati da ta hana almajiranci da sauransu ko ya je garin su yayi abun nan. Wasu malaman sai da ƴaƴan mutane suke a je a yi tsafi da su a duk suna sai da ƴaƴan mutane suna bari kuma akwai a cikin malaman gaskiya akwai ƴan luwaɗi akwai ƴan zura akwai mashayaji amma gwandama ɗanka na gabanka kawai ka san ɗanka na gabanka abinda zai je faru ya faru da shi a gabanka. Amma waɗannan da suke cewa a kar a da a daina almajiranci wallahi turun yanzu Allah mutanen garin sun damu da wasu almajirai banda ma cikin garin Bauchi gaba ɗaya sace sacen da sauransu yanzu ma ya sauki. Don yaro ya zo baya da abinci baya da komai me ba zai ba da Allah malaman da suke faɗan wannan su shige janye kawai dama kisa Ahmadu Bello na garin yake cewa ya kamata musulmi su san inda za su yi da ƴaƴansu su koya musu sana'o'i masu kyau ba ɗinkin hula ko sakan taburuwa ba. Koyi kowane irin aiki na zamani. To amma an bar mutane kawai haka kana zube ana ta cutar da ma kawai. Na gode.
Assalamu alaikum sayin Hausa na murya Amurka. A mai magana ɗan kakar CEO ya gado da katifa kogwar tarawa ƙarfo ko bage zawa jihar Kano a Najeriya. Sayin Hausa na murya Amurka dan Allah ku taimaka ku amsa min wannan tambaya tawa. Dalilin amsoshin takardu. Tambayar tawa ita ce dangane da cutar ta corona. Ake ba ta da magani saboda haka doka ta ma ta fi kowace doka a duniya tsanani ina yin sauki to amma abun mamaki yake ya ce wai mutane da yawa an sallame su sun warke to ya aka suke warkewa idan kuma ana warkewa ba tare da magani ba me yasa aka tsananta doka akan ta har ta wuce baka iya da rawa saboda haka dan Allah ku samu mu amsa wannan tambaya tawa da fatan ba za ka sa a gwiwa ba huta lafiya daga dan kaka CEO mai gado da katifa kogwar tana karamar kuma gezawa jihar Kano a Najeriya.
Suna na Sani Balad da ke goro Hausare a jihar Yobe Najeriya. Ina kira ga alƙalin Najeriya ku koyi da halayen jihohin Sadun Ladi Katsina shugaban alƙalin jihar Katsina irin namijin kokari da yake akan al'umma a jihar Katsina. Ba alƙalin da ya kai shi kirki a Najeriya da kamanta gaskiya da adalci da dukkan amana. Jihohin Sadun Ladi Katsina ya tantancewa kusa a kungiyoyi da dama suke ba shi award a duniya da irin abubuwan da yake na alƙairi na a jihar Katsina irin su aka nema a Najeriya a tsaye irin su ne kamata su shugabanci a ƙasa. Joseph Musa ɗan da Katsina gaba-dai Joseph Musa ɗan da Katsina don duk ɗan da yake jihar Katsina ba wanda ya kai take shi talakawan jihar Katsina. Sunana Sani Balak da ke guri Hausare a jihar Yobe.
Ra'ayoyin ku masu saurare wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sannan masu sauraron mu ta na'urar internet za su iya kama mu a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. labarai da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makiri, wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Nijar da Kamaru karfe 3 agogon Ghana. Sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku na Ibrahim Ka'almasi Garba da zai zo muku a shirin yamma. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya hada shiri da bada umarni, alheri ke muku fata, alheri ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.